Daga nan Birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA a Freak Zango 102.5. Ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Daula Salim ke farin cikin jan rigamar shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji cigaban hiranmu da Hajiya Bilkisu Shiba Zelani kan batun ba mata mukaman siyasa na dora ba, wato na dorawa ba zabe ba. Sai kuma shirin kallabi na Maryam Dauda, muna kuma tafi da nasiha Ramadan. Daula za ta shigo da sharhin jaridan Amurka kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyin da kuke aiko mana ta wayar tarho. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniyar ke ciki.
Masararwa, assalamu alaikum, barkanmu da hantsi. Yanzu ma Daula Salim ce ke karanto labarin duniya. Kasashen Afirka ta Gabas suna shirin haramta shiga da sabulan wanka ko man shafawa ko kuma wani abu mai dauke da sinadarin hydroquinone wanda ke sa mutum ya zama baturen karfi da yaji. Sinadarin da ke tattare da matsalolin lafiya masu yawan gaske. Majalisar Dokokin Kasashen Afirka ta Gabas a makon da ya gabata ta tabbatar da wani kuduri da ke kira ga yankin baki daya kada a yi ko a shigo da kayan gyaran jiki mai dauke da sinadarin da ke canja launin fata. Kasashen Ghana, Abricos, Kenya, Nigeria, Rwanda da Afirka ta Kudu sun haramta ko kuma suna sa ido a kai, yayin da Tanzania ta haramta shiga da wannan kaya a cikin kasarta. Susan Nakawiki, yar majalisar dokokin yankin Afirka ta Gabas ce,
hydroquinone is not only used by women but also men.
Hata hydroquinone ba mata kaɗai ke amfani da shi ba, har da maza ma. Mun ga maza masu shafe-shafe domin fatar su ta yi fari fiye da mata, amma mun gano wannan abu ya zama babbar matsala, don haka dole a ja masa birki kafin ya ta'azzara. Masu shigar da kara a Amurka sun sanar a jiya Alhamis sabbin zargin aikata laifin karkashin dokar hana shishigi a harkar sojoji da ake yi wa mai dandalin kwarmata bayanai na WikiLeaks William Assange, wanda ke daure a kan zargin fallasa muhimmin bayanan sirri da ba a taɓa yi ba a tarihin Amurka. Zargin da ake masa ba shi da alaka da rawar da WikiLeaks ya taka a wurin raba bayanan sakon emails na yan takarar Democrat a zaben shekarar 2019 da aka ci. Zargin 18 na aikata laifi da wata kungiyar masu taimakawa mai shari'a a gundumar gabashin Virginia suka tattara akan Assange. Yana tuhumarsa da yin aiki tare da wani tsohon masanin harkan soji Chelsea Manning, inda ya samo kuma ya buga akan WikiLeaks dubban ɗaruruwan muhimman rahotannin sirri na gwamnatin Amurka akan yaƙi da ta yi a Afghanistan da Iraki, da ba wasu bayanai kan gidan yaro Guantanamo. Takardun da dama an keɓe su ne a matsayin bayanan sirri ɗauke da sunayen 'yan jarida da masu adawan tsare-tsaren Amurka da majiyoyi da suka baiwa sojojin Amurka Afghanistan da Iraki bayanai, da masu sunayen waɗanda ke baiwa jakadun Amurka bayanai a faɗin duniya. A wani zaman da aka yi a ɗakin Roosevelt a fadar White House a jiya Alhamis, akan sanar da tallafin kudin dalar Amurka biliyan 16 ga manoma, ya rikide ya koma zaman cin mutuncin tawagar manyan 'yan Democrat a majalisar tarayya da shugaban kasar ya masu, wanda kuma ya zargi tsofaffin shugabannin hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da aikata laifin cin amanar kasar. Shugaban ya sha caccakar kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi, wanda ya ce ta faɗa wa wakilin Amurka a harkokin kasuwanci Robert Lakenza cewa tana buƙatar makonni biyu ta yi nazarin yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka, Canada da Mexico. Trump ya kira Pelosi mara hankali ba ta yi nasara ba kuma tana da matsaloli. Ya kuma kwatanta shawarar Pelosi da abin kazanta inda take cewa ya kamata iyalan shugaban kasa su dauki mataki saboda halayensa. Ya kuma kira kansa da cewa shi kwararre ne ta kowane fanni. Jim kadan Pelosi ta maida martani a shafin ta na Twitter cewa lokacin da mai kiran kansa kwararre ya fara nuna halayen shugaba, zan yi farin cikin aiki da shi akan batutuwa da suka shafi ci gaban kasa. A halin da ake ciki, shugaba Donald Trump ya ce yana farin cikin baiwa manoman Amurka da suka fada matsala sakamakon harkokin cinikayyar Amurka da China karin tallafin dalar Amurka biliyan 16. Trump ya faɗa manoma da suka halarci taron a fadarsa ta White House a ranar Alhamis cewa tallafin zai taimaka wajen haɓaka noma da kuma tabbatar da cewa babu wata ƙasa da za ta yi tasiri akan tattalin arzikin Amurka ko tsaron ƙasar. Ya ƙara da cewa harkokin cinikayyar bai wa manoma adalci ba, wanda ya ce sun taimaka masa a siyasance.
Zuwa gaida Daula da karanto labarai. Bayan zaman shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya na ƙarshe da majalisar zartarwar ƙasar kafin shiga wa'adin mulki na biyu, mata na ci gaba da kira da a ƙara adadin da ake basu na mukaman ɗori ba zaɓe ba a gwamnati. Ga abin da Hajiya Bilkisu Shiba Zelani ke cewa akan wannan batu.
Ina jin idan har aka samu wannan dama, lalle mata za su yi farin ciki da wannan al'amarin jawo mata a jiki. Ana kuma kwatanta wannan alkawari da aka musu na 30% din nan, wannan shi zai sa eh lalle wasu matan wanda ba su taɓa fitowa siyasa ba da mu da muka furfuto ba ɗaya ba ba biyu ba, zai ƙara ba mu ƙarfin gwiwa cewa eh lalle ana tafiya da mu. Amma ba zai yi wa a ce nisa wasu matan suke jin tsoro, mu da muke fitowa muna neman takara sai kasance ka fito ka yi hidima ka yi wa'insu abubuwa, amma kawai an yi wafin ɗin ka jefe guda kenan. To amma idan har za a riƙa kyautatawa, shi zai ƙara ƙarfafa wa matan da ba su riga sun fito ɗin ba, ya ƙara ƙarfafa musu gwiwa cewa eh lallai gara su fito, idan suka fito za a yi tafiyan nan da su. Wannan ɓangaren gwamnatin da ke tafiya, kuka da ake kawowa ta kowane ɓangare akan cewa wanda suka yi wahala a tafiyan ba su ake kyautata ma ba, ba su ake ɗaukan mukamai a basu ba, sai a ɗauko wasu mutane daban a basu wannan mukamin. To idan har za a yi wannan gyaran a hanga a fara duba mutanen da suka yi hidima sosai, dan ai sai gida ya ƙoshi sannan ake ɗauka a bi tsawaje. To idan har aka yi hakan, za a faranta ma wa'inda suka cancanci a faranta musu. Kamar mu mata ta ɓangare da dama, wannan mata sun fito takara sun abin nan, wasu kawai ba ma harkan siyasan suke ba, ba su san komai game da siyasa ba, sai kawai ka ji ana ɗaukan mukamai ana ba su saboda suna da wani ƙafa, ko kuma ba wasu ma ba cancantan suka yi ba gaba ɗaya. To amma ke a matsayinki na 'yar takara, idan har kika yi takara kina da jama'anki a wurare daban-daban karkaranki ɓangaren da kika fito, idan har aka ɗauki wani mukami aka baki, to lalle da wannan mukamin da aka baki shi zaki taimaka ki aga zaki rike mabiyanki wanda kuka yi wahalan neman abin da kika fito tare. To ina jin wannan ma kyautatawa ne mai ma'ana sosai. A gaskiya ana ta korafi akan an yi tafiya kala-kala da ba a ɗauki mutanen da suka cancanci a tafi da su ba, sai aka ɗauko wasu mutane da suke kwance kawai suna ba su ma san komai akan al'amuran tafiyan ba aka ba su suke cin moriya. To wannan ba gyara ba ne, ni dai ana wahangen kenan.
A kowane lokaci aka tashi nakan yi wannan tambayar, idan mata suna cewon ba su da iyayen giji mata kana kuma idan aka zo lokaci irin haka kamar yanzu dinnan da ake neman cike gurabe za a ba da mukaman ɗauki ɗora na gwamnati, to idan matan nan sukan fito daidai lokaci haka ko lokacin tsayawa takara ko kuma lokacin ba da mukamai irin wannan, si gangami su nuna cewa lalle sai an yi da su. In aka zo aka zaɓe yan ƙalilan, ba kya taɓa jin wata tana buga ƙirji ta ce don sai dalilin wancece nike kaza. To idan ba za mu yi ma kanmu ba, da wa za mu yi kuka in lokaci ya zo haka ana magana? Ni kamar a gani na sai ka ce mata suna ci da bazan mata yan uwansu a lokacin da suke bukatar su za su neme su su sa su kan titi in sun samu abin da suke so ba a saki jin dure su sai kuma an zo lokaci irin haka
to gaskiya akwai wannan gyaran wannan maganar naki gaskiya ne to wannan ma ya kamata eh lalle mu kanmu mata ne mu kanmu fada ya zama na wai a tsira tare a fadi tare a tsira tare to a duk lokacin da muka samu wannan ina tare da ki dan ba wani abin da kika fada babu jiya ko shakka babu haka yake amma ni ban taɓa samun kaina a wannan matsayin ba na cewa a zo a yi kokuwa sannan a ci magaci ka kuma manta da wasu
Madalla Bilkisu shi bazailani kenan a hiranmu da ita har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Daula na kada ta ji ana yaba mata to madalla yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin wata matashiya mai suna Maryam Kasim Muhammad mai sana'ar saida kayayyaki da kuma yin turaren wuta. A hirar da suka yi da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta bayyana mata yadda ta fara wannan sana'ar. Ga yadda hirarsa ta kasance.
Malama Maryam, sana'ar me ake yi?
To, sana'ar dai ina sayar da kayayyaki. Sannan kuma ina yin abu sana'a kuma ta hannu.
Wani irin kayayyaki ake sayarwa kuma wani irin sana'ar hannu ake yi?
To, ina sayar da atamfofi, da laces, da material, da costume haka, da kuma takalma, da galin ƙirƙiri na matan.
To, sana'ar hannu kuma fa?
Sana'ar hannu ina yin turaren wuta.
Turaren wuta? Na Maiduguri?
Ai, na Sudan ma.
Ke a Sudan ce?
A'a, ni ma na koya ne a gurin wata basudaniya.
To, me ya ji hankalinki kika koyi turaren wuta na Sudan ba ma na Maiduguri ba?
Gaskiya, saboda ina bala'in son ƙanshi a rayuwata.
Kina son ƙanshi?
Eh.
Ki bani shekaru nawa da fara sana'a ta hannu?
Eh, to, ina ga zan yi shekara biyu.
Biyu. Lokacin ana jami'a ko kuwa an kammala jami'a?
A lokacin ina jami'a.
To, kina jami'a, me ya ji hankalinki?
Abin da ya ji hankalina shi ne, gaskiya ina yawan siyan turare na wuta da su humra. To, kuma ina kashe kuɗi mai tsada lokacin da nake siyansa, sai na ga to nima me zai hana nima in rinka yi. Idan ina yi, na farko zan samu zan rinka amfani da shi, sannan kuma zan rinka siyar da shi.
To, shi
ita ta koya
mu. Ka haɗa sana'ar hannu da haja da kuma karatu, ya kika haɗa duka, ya kika haɗa sana'ar neman kuɗi da karatu?
Eh, gaskiya kowanne ina ba shi lokacinsa, don haka ban samu wata matsala ba dangane da ina tsatsara komai.
Har kika kai ga kammala karatu?
Gaskiya ne.
To, wani irin alfanu kika samu a sana'a ta hannu?
Eh, gaskiya ina samun alfanu sosai, dan gaskiya ba na rasa kuɗi.
Ba ki rasa kuɗi?
Gaskiya ne.
Ke nake ɗauke wa iyaye wasu hidimomin ne ko kuwa?
A'a, ban ɗauke musu.
Ki ɗauke musu ba?
Ban ɗauke musu. Eh, to, zan ce ina taimaka musu gaskiya, amma wai ba sosai ba. Gaskiya kusan sana'ata sai in ce a kaina ne da kuma al'umma, amma dai iyayena gaskiya ba sa buƙatar wai in taimaka musu. In na taimaka musu ba za su ƙi ba, amma dai ba sa buƙata kamar yanda dai wasu nakan koya wasu, ko kuma idan sun kamun kwastomomi akwai abin da nake don in fitar da su, kuma sukan ɗebi kaya daga wurina in ba su a kan farashi su ma su je su siya su ƙara.
Shago gare ki?
Ba ni da shago. A gida nake kasuwanci na.
Kaga a gida kenan da mun kirga kin kafu ne an san idan aka biyo ki gida ana siya ko kina amfani da kafafen sadarwa na zamani?
Gaskiya ina amfani da kafafen sadarwa na zamani, kuma dai kafin in fara amfani da kafafen sadarwar kamar ni ina tallata hajata ta yanayin kayan da nake sawa, a hakan mutane suke ganin sai su tambaye ni ke kike sai da abu kaza, sai in ce eh ni nake sai da kafin hakan.
Kina nufi idan kika sanya a jikinki mutane suka gani sannan sai ki tallata musu?
Eh, in dai na saka za a ce abu kaza ya yi miki kyau, ke kike siyarwa koko, sai in ce eh ni nake siyarwa. Wani bana ma buƙatar wai in tallata shi gaskiya ga yanayin mutane da suke gani, kawai sai su ce suna son abun, kuma wannan ya gaya wannan, wannan ya gaya wannan, to da haka gaskiya mutane suka san ina sai da abubuwa.
Wani irin ƙalubale aka fuskanta a wannan sana'a da ake tare?
Gaskiya ƙalubale ana fuskanta, matsala ko ba za ta fice kamar ta harkar bashi ba, ga mata suna ba da matsala sosai. Wata in ta karɓi kayanki sai ta yi shekara bata baki kuɗi ba, in kin mata magana suka ce za ta turo miki kusan kamar a ce ƙarshen wata ake tutturo da kuɗi ga mata. Maza ku dama ba su da matsala irin wannan, da sun sai kaya za su baki kuɗinki.
Kina sai da kayan mazan ne koko mazan ne in suka siwa matan nasu?
Ai, ina sai da kayan maza, ina sai da na mata.
Wani irin kayan maza ake sayarwa?
Ina siyar da yajiduka da shaddoji da kuma irin kaftan haka, da irin dogayen riguna na maza da kuma takalma.
Kaftan ɗin kike ɗinkawa?
A'a, ba ni nake ɗinkawa ba, wata ce take kawo mu.
Sai ki tallata mata? In kika tallata mata suna baki na kika san ne?
Eh, ba wai bani kaso take ba, za ta ban kan farashi. In ta bani ita ga abin da zan mayar mata, ni kuma ga abin da zan ƙara in siyar.
To, wani irin kira za a yi wa matasa musamman mata da sana'a?
Gaskiya dai kiran da zan musu su yi ƙoƙari su rinka yin sana'o'in hannu, in ma ba su iya ba to su je su koya, saboda tana da mashigar amfani, in dai kana yi to ba za ka rasa abun ɓatarwa ba.
To, masu sauraro, anan za mu dasa aya a shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babbar baƙuwar tamu Maryam Kasim Muhammad da Baraka Bashir da ta yi hirar da ita, da kuma Miss Julie Gresham da ta tsaya na haɗa shirin.
Ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida malamai, yanzu kuma ga Daula da sharhin jaridan Amurka.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan makon, zamu fara ne da jaridar Texas Daily, inda aka rubuta labarin wani yaro dan kasar Guatemala wanda ke tsare a hannun hukumar custom ta Amurka, wanda ya mutu a ranar Litinin wuni daya bayan an masa jinyar mura. An samu Carlos Hernandez mai shekaru 16 bayan cinyar da ake masa a tashar jami'an sintirin kan iyaka dake iyakar Waslaco. Hernandez ya nuna ba shi da lafiya ne da safiyar ranar Lahadi a cibiyar tantance bakin haure ta Grand Valley da ake tantance inci rani, inda ake tsare da shi. Ma'aikatan jinya sun dubi lafiyar Hernandez a ɗakin jinya kafin bayan sa'a guda aka same shi ya mutu. Bari mu leƙa jaridar Washington Post, inda aka rubuta labari kamar haka. A wata matsaya da aka cimma tsakanin fadar gwamnatin White House da 'yan majalisar dokokin ƙasar da suka fito daga manyan jam'iyyun siyasar Amurka, kan batun samar da ababen more rayuwa ta ruguje. Tsayar da ta ruguje ne bayan da shugaba Donald Trump ya yi barazanar dakatar da yin aiki da 'yan Democrat kan batutuwan yin doka a majalisar. Muddin ba su kawo ƙarshen binciken da suke yi kan gwamnatinsa ba, wanda ke gudana a matakin kwamiti. A ranar Laraba ne shugaba Donald Trump ya ki gaisawa da 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat, balle ma ya zauna da su a tattauna a ofishinsa da aka shirya ganawar, a cewar wanda suke cikin ɗakin a lokacin da lamarin ya faru. Yanzu kuma bari mu leƙa jaridar Express ta Maryland, inda aka rubuta labari cewa ranar Talata ne masu zanga-zangar goyon bayan 'yancin zubar da ciki a Amurka suka gudanar da zanga-zanga a faɗin Amurka, ciki har da wajen kotun ƙoli da ke birnin Washington. An shiga zanga-zangar ne bayan da wasu jihohin Amurka suka samar da dokokin hana zubar da ciki a jihohi masu ra'ayin riƙau, lamarin da ake ganin zai haifar da rikicin shari'a kan hukuncin da kotun ƙoli ta yanki a 1973, inda aka halalta zubar da ciki a faɗin Amurka. Dokokin sun samar da wasu tsauraran matakai, su da yawa an ƙayyade zubar da ciki ne a cikin 'yan makonni da ɗaukar ciki, kuma wasu lokuta ma kafin mace ta san cewa ta samu ciki. Wasu kungiyoyin rajin 'yancin zubar da ciki ne suke dauke da nauyin zanga-zangar da ake yi, ciki har da kungiyar ACLU da Planned Parenthood. Kungiyoyi a faɗin Amurka sun bayyana cewa yadda ake haramta zubar da ciki yana dauke wa mutane 'yancinsu na yin abin da suka ga dama da jikinsu. Sharhin jaridan Amurka na wannan makon kuka saurara, Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
To Daula, karki nisa nan da jimawa, zaki dawo da takaitattun labarai, amma kafin nan ga ra'ayoyi da ku masu saurare kuke bari a wayar tarho.
Assalamu alaikum muryar Amurka, daga Alhaji Manuru dan uwa mai Allah na garin Jiga. Shawara ga shugaban kasa General Muhammadu Buhari, ina baka shawara, ka sani wallahi abinci ya samu farashi ya yi kasa, don haka a tallafa ma manoma yadda duniya kai, kada kuma alherin da ka shuka na noma ija baya. Wallahi shekaran jiya banza kwanan shinkafa mai kyau ta gwadi ga talabijin, wadda 'yan kai tuwo kwana uku bai tashi, naira 250, buhun shinkafa 7,000, dubu 6,500. To shugaban kasa, kai ne ka ce a yi noma, to lallai mutane sun hito sun yi noma, amma wallahi farashin abinci ya kare, saboda ga taki da tsada, manoma suna kuka. Dan Allah a tausaya musu, dukan wallahi ba manomi nake ba, iyaka dan kasuwa nake, ina sayan tace amma na san manoma suna kuka kai ne kace a gaya ma eh an ga abin da ya dace to mun gaya maka ka gaggauta tallafa mu manoma.
Assalamu alaikum BOA, mai magana Uda Mamadu a Jakori a karamar hukumar Gidigir a jihar Gandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan dama mai cewa ga ƴan uwana musulmai ya kasashen mu addu'a Allah ya zauna da kasashen mu lafiya. Wannan kashe-kashen da yake faruwa na sojojin mu ne da wanda ba sojojin ba, kana gona kana aiki a gaya ɗauke ka ana wannan. Ina fata Allah ya sauko mana lafiya da zaman lafiya a kasashen mu. Allah ya kare mu daga sharrin majiya.
Ra'ayoyin ku masu saurare, yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan.
Sunana Manufosta Adamu. A gaskiya azumi yana da tasiri kuma abu ne wanda za a yi farin ciki da shi a yi murna. Babban abun da ya sa nake murna da azumi shine inda matasa suke ɗaukan ibada sosai, suke yarda duk wani shaye-shaye da wasu abubuwa su kawo Allah kusa. Misali zan baka da angonmu, da sahu ɗaya muke a masallaci mu, amma ɗaukan azumin farkon nan sai aka cika masallaci ɗingim, kuma majority matasa ne suke ciki da ita. Sannan kuma in ka lura kowa hankalin shi ya natsu wuri guda, yana rike da cazzi, ana nan ana dai an koma ga Allah. Amma kuma abun jan kunne ga ƴan kasuwa, dan Allah su ji tsoron Allah, su tabbatar cewa wannan watan azumi ne, su kawo Allah kusa kamar yadda kowa ya koma ga Allah. Ita riban nan fa lokaci guda ne, sannan kuma ladan nan zaka je ka dawwama a ciki ne. Kaga yanzu yadda suke yi suna tonton ne ƴan gwari nan, sai a ce mallam azumi ya kawo kayan gwarin sa satin nan, sati mai zuwa kuma dan asabe ya kawo nashi. To suna yin tonton ne, in har sun daina wannan sun hada kai guri guda, sun kaya zai zo mana da sauki. Sannan kuma su shugabannin su masu basu kaya su iya sanin cewa ko ta wani hanya ana bin Allah, ana neman tafarkin Ubangiji ta wajen. So inda sana'anka yake a can zaka nemi ladanka, don haka su sauwakawa talakawa su yi mana sauki, tunda mutane suna taka daga Yola zuwa Abuja da kafa don murnan hawan Buhari a shugabanci. To ya kamata kuma su yi murna da zuwan wannan wata mai falala, su sauke kayan su don darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
To madalla, kafin mu karkare ga Daula takin tsatsaf da takaitattun labarai.
Kasashen Afirka ta Gabas suna shirin haramta shiga da sabulun wanka ko man shafawa ko kuma wani abu mai dauke da sinadarin hydroquinone wanda ke sa mutum ya zama baturen karfi da yaji. Sinadarin da ke tattare da matsalolin lafiya masu yawan gaske. Majalisar Dokokin Kasashen Afirka ta Gabas a makon da ya gabata ta tabbatar da wani kuduri da ke kira ga yankin baki daya kada a yi ko a shigo da kayan gyaran jiki mai dauke da sinadarin da ke canja launin fata. Kasashen Ghana, Abricos, Kenya, Nigeria, Rwanda da Afirka ta Kudu sun haramta ko suna sa ido a kai, yayin da Tanzania ta haramta shiga da wannan kaya a cikin kasarta. Masu shigar da kara a Amurka sun sanar a jiya Alhamis sabbin zargin aikata laifin karkashin dokar hana shishige a harkar sojoji da ake yi wa mai dandalin kwarmata bayanai na WikiLeaks Julian Assange, wanda ke daura akan zargin fallasa muhimman bayanan sirri da ba taɓa yi ba a tarihin Amurka. Wani zama da aka yi a ɗakin Roosevelt a fadar White House a jiya Alhamis akan sanar da tallafin kuɗin dalar Amurka miliyan 16 ga manoma ya rikide ya koma zaman cin mutuncin tawagar manyan 'yan Democrat a Majalisar Tarayya da shugaban ƙasa ya masu, wanda kuma ya zargi tsofaffin shugabannin hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da aikata laifin cin amanar ƙasar.
To kin ci kuɗinki da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen da safiyar yau, amma kada ku yi nisa can da la'asar kamar yadda muka saba. Abokan aikinmu za su shigo da wani sabon shiri cike har da Duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa, rahotanni hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Daula da ta karanto labarai da Salama Abo da ya taimaka wajen harhaɗa shiri da bada umarni, da kuma injiniyan mu Neil Jimmy Alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.